Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro. Mubarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli ganin sashen Hausa na muryar Amurka. Tare da ni Aisha Mu'azu. Yayin da ake ci gaba da gudanar da taron COP28 wanda a bana birnin Dubai ya karɓi bakoncin sa, kamar dai yadda muka alƙawarta a makon da ya gabata. Yau shirin zai duba akan rahotannin da kungiyar Oxfam ta fitar na baya-bayan nan a game da wasu muhimman batutuwa da suka shafi yakin da ake yi da ɗumamar yanayi a faɗin duniya. A wata hira da daraktar kungiyar ta Afirka, Fati Nzi, ya yi mata tambaya a game da bayanan da rahotannin da kungiyar Oxfam ta fitar ya kunsa. Sai ta ce,
rahotonmu na 20 ga watan Nuwamba ya bayyana cewa kashi da ya bisa dari masu yin arziki cikin duniya, wato super rich ko wace kasa, amma yawancin su cikin manyan kasashen duniya su ne muke ce super rich ko masu arziki sosai, suna da alhaki sosai ga sauyin yanayi tunda dai suna fitar da hayaki so fudu fiye da yawan jama'a Afrika duka. Ya muke lissafa wannan da mu da abokan aikin muka diba amfani da masu arziki sosai suke yi da jiragen sama masu zaman kansu, da amfani da suke yi da jiragen ruwa masu zaman kansu. Waɗanda jirage suna shan mai, suna hidda hayaki fiye da wanda ya kamata, kuma ga injin da kayan gida masu yawa suka shan wuta fiye da wanda ya kamata. Kenan wagga wuta inda za a kai musu gidajen su, sai kamfanoni sun yi amfani da gawayi ko mai na sai sun fitar da hayaki. Kuma hayakin nan yana kara tabbatar da sauyin yanayi. Kuma sauyin yanayi yana kawo rashin ruwa, kesan yana kawo ambaliyar ruwa da yawan zahi, kuma waɗanda bala'o'i muka gani suna iya banna da fiye da rabin noma na shinkafa da alkama da masara a Afrika. Kuma wancan rahotonmu da muke hidda ranar 4 da watan December, shi kuma ya maida hankali a kai kasashe, musamman kasashe da suke fama da rikici. Cikin waɗanda kasashe akwai su Burkina Faso, akwai su Cameroon da Mali da Niger da Nigeria, kuma da sauran kasashe masu dama. Wannan bincike ya nuna cewa kasashe masu fama da rikici sun yi jin wuya wajen samun kuɗi na yaƙi sauyin yanayi. Ba su samun kuɗi isasshe, kuma kuɗin da suke samu yawancin shi bashi ne, ba gudunmawa ne ba. Zan baki misali, idan Nigeria ta karɓi US dollars 100 akan yaƙin sauyin yanayi, 95 duka bashi ne. Kenan yayi sauran US dollar 5 kadai ne da ke gudunmawa. Matsalar mu kuma da bashi, in gwamnati ta karɓi bashi, ƙarshen ta talakawa ne za su biya. Tunda dai idan lokacin biyan bashi ya zo, sai ka ga gwamnati an abu biyu ne, ko ta kara haraji ko ta rage kuɗin da za ta kashewa a kan ba'a. To madalla, in za ta kara haraji kuma ba ta yin shi a hanya da za ta kara nauyi ga masu kuɗi, sai ka gani ta kara haraji ga talakawa. Ko kuma in bata kara haraji ba, kuɗin da ya kamata ta yi amfani da shi ta gina makarantu ko asibitoci da za su amfana ma yan ƙasa da talaka gaba ɗaya, sai ta rike kuɗin nan ta biya bashi.
Shi kuma nan Muhammad Jafaru Ɗankwabiya da ke tare da ƙungiyar Center for Climate Change and Food Security a ƙasar Ghana ya ce rikice-rikicen da ake fama da su a duniya suna jawo tarnaƙi a ƙoƙarin da ake yi wajen yaƙi da sauyin yanayi.
Abunda ke cin mana na farko shine yaƙi. Mun ga irin matsalolin da yaƙi tsakanin Ukraine da Russia ya kawo mana a duniya baki daya, musamman kasashen Afrika. Na biyu, yaƙi na 'yan ta'adda kaman wanda ke faruwa a Nigeria, a Mali, a Niger, a Burkina, a Chadi, a Congo da kasashe masu yawa. Bugu da ƙari, wanda muke huskanta yau shine yakin da yake faruwa tsakanin 'yan Palestine da 'yan Israel. Waɗanga manya-manyan ababen da ke damun duniya ya dauki hankulan kowane ƙasa, ya bari yakin da muke yi na dumamar yanayi da kanta an koma da ita, baya yanzu ba batunta ake yi ba. Sai kas ana yakin makamai, to kar a manta kuma da yakin da muke yi na dumamar yanayi. Shi yasa kasashen Afirka dole ne a dauki mataki wanda zai taimaka mana. Yau in mun lura da irin yanda kiran da ake yi a bar amfani da man fetur, yau Afrika ita yau take samu man fetur ta. To kaga za a samu masara. Shi dai kawai man fetur da ake samu ayi amfani na wuri, a dauki wannan kudi ayi amfani da shi wurin samun hanyoyi mafita na makamashi masu amfani kaman renewable energy da aka sani.
Ana shi bangaren kuma Alhaji Abubakar Musa Macika, shugaban kungiyar masu hakar bijiyoyin burtsatse na Najeriya Bodan a takeice, yayi arin haske a game da matakin da kungiyar lafiya ta dauka don tabbatar da kada kariya daga shan gurbataccen ruwa.
Akwai ce sa kungiyar lafiya ta duniya WHO tace ta hana a sha ruwan jiyar gargajiya saboda shi yana dauke da gurbataccen ruwa ko babu yadda za a raba shi. To dalilin da yasa aka ce a bar amfani da shi ita babu yadda za a raba tsakanin on the ground water da surface water. Duk inda ka samu contaminated water to daga surface water kuma Allah da ikon sa duk inda ake tsakanin gurbataccen nan da surface da underground tsabtatacce akwai seal akwai marfi. Allah yana son mu akwai kaidojin da mu ba ma bi ne. So ita majalisar dinki nuna na magana lafiya sai ta cito abinda za a yi tunda babu yadda za a yi separating gurbataccen ruwa ya je ya hadu da underground water tsabtatacce to an soke open wells gaba daya. Daga nan me za a yi? To an yadda a yi boreholes. Su borehole abinda yasa aka yadda akwai abinda muke ce ma grouting wanda idan an yi borehole muna daukar sample mun san level din da gurbataccen ruwa yake.
Sai sauraro shirin yanayi da muhalli ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma a nan ne za mu yi sallama cikin shirin na wannan makon. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu, za mu fara dauraya akan wasu cikin maudu'an da muka tattauna a kai cikin shirin a wannan shekarar ta 2023 na shirin bankwana. Yanzu a madadin Director Oxfam ta Afirka Fati Nzi, Malam Jafaru Dankwabiya na Center for Climate Change and Food Security da kuma Alhaji Abubakar Musa Macika na kungiyar Bodan, da ma duk waɗanda suka bada gudunmawa domin nasarar wannan shirin. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi.